demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba makomar ƴan Nijar fiye da miliyan 1.5 da aka yi wa rijista ba tare da katin shaida ba a zaɓen da za a yi Lahadin nan mai zuwa. Yamma masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau saura kwanaki hudu kamin ƴan Nijar su tafi rumfunan zaɓe domin babban zaɓen ƙasar. Amma na hakan a daidai lokacin da surutai suka tashi dangane da makomar ƴan ƙasar su fiye da miliyan 1.5 waɗanda aka yi wa rijistar zaɓe ba tare da katin shaidar ko susuwa ne ba. Amma aka yi amfani da shaida kamar waɗanda suka san mutanen wajen yi musu rijista. Yanzu ƴan hamayya sun fara tada jijiyar wuya duk da cewa wasu rahotanni suna nuni da cewa ai ƴan hamayyar suna daga cikin wakilan kwamitin kuskuremar kundin rijistar masu zaɓe. Ga shimfidar da Sulaimu Mumini Barma ya aiko mana akan wannan dambarwar.
Mutane miliyan guda da 300,000 ne daga cikin miliyan 700,500 da ke rubuce a kundin rijistar zaben kasar Nijar aka bayyana cewa akwai yiwuwar salasa samun kada kuri'unsu a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu, bayan da binciken kungiyar OEF ya gano sun yi rajista ba tare da aiki da katin shaidar dan kasa ba. Taron majalisar tattauna al'amuran siyasa sai NDP da ya gudana a watan jiya ne ya zo da wannan labari. Saboda haka mahalartan da suka hada da wakilan jam'iyyun adawa da masu mulki da 'yan baruwanmu da shugabannin hukumar zaɓe suka shiga neman mafita, kafin daga bisani shugaban majalisar ta sai NDP Prime Minister Birjira Fini ya tuntuɓi kotun Conseil d'Etat domin ta fayyace matsayin waɗannan mutane a dokance, kamar yadda Abubakar Sabo na jam'iyyar PNDS mai mulki ya jaddada.
Ba ta yiwuwa ADB a cikin zaɓe miliyan guda da 180,000 a ce haka nan kaskaskas ba su zaɓe cikin miliyan 700,000. Kuma sai mun ka diba a cikin dokoki na ƙasa, babu dokokin da sun ka hana a ce a ɗauki wannan hukuncin koko wannan aritikin da sai ni ta ɗauka.
Sai dai Alhaji Ali Maman da ke magana da yawun ƙawancen kofa na jam'iyyun hamayya ya ce
wannan mataki da ake son ɗauka ba mai ɗaukuwa ba ne. Ita kanta Sani ta san aikinta, tana aiki ne da dokar ƙasa. Me yasa ta cewa Premier Minister ya tambayi Cour Constitutionnel? Saboda ita ma kanta ta san abin yana da tangarɗa don wannan tace a tambayi Cour Constitutionnel.
A tunaninku waɗannan mutane miliyan guda da rabi da suka yi rajista ta hanyar gabatar da shaidu a maimakon carte d'identité magoya bayan jam'iyyun da ke mulki ne?
To kai ka ce miliyan guda da rabi, amma mu ina nan a gabanin aka yi Premier Minister ya ce sun kai miliyan 2. Muna ji an rubuta su ne cikin karkataccen hanya. Akan haka kuma ake so a ba su da shaida don su yi zaɓe. Muka ce ba haka ya kamata a yi ba. Lokacin da aka rubuta su idan da gaske ake, don tun lokacin nan sun yi takardun mutanen.
Farfesa Jibril Abarshi malamin koyar da aikin shari'a ne a jami'ar Yamai. Na tambaye shi abin da dokoki suka tanadar kan yi wa ƴan ƙasa rijista domin zaɓe.
To can wurin rijista sai an ka ce to ana iya ma mutum rijista bisa kan ko da bai da carte d'identité ko bai da wata takardar da zai nuna akwai hoton shi kuma an tabbata shi ne, zai iya yin shi da shaidu waɗanda za su tabbata shi ne. Yanzu can wajen zaben sai an ka ce to in za ka zaɓe sai kawo kart, kai kana da kartin ka na zaɓe, kuma ka kawo takardar da za ta nuna lalle kai ne, in permi ne, in kartensi ne, in passport ne, duk da takardun da ya zamanto waɗanda za a tabbata kai ne. Da doka ta nuna wannan kin sai ya zamanto amince da wato shi wanda bai da karti waɗanda za su nuna a tabbata shi ne, shi ka zai zaɓe. Yana iya yin zaɓe bisa kanin shaidun shi ne koko dai bai iya zaɓe.
To amma mun samu labarin cewa hukumar zaɓe yanzu haka tana tsaka mai wuya ko kuma ta yanke shawarar cewa an yi ƴan hamayya suna kukan cewa ana shirin za a yi magudi saboda an yi wa mutane kusan miliyan 2. Wasu hukumar zaɓe tana cewa miliyan 1 zuwa miliyan 1.5, amma su ƴan hamayya suna cewa irin waɗannan mutane an musu rijista sun kai su miliyan 2 waɗanda ba su da katin shaidan zama ƴan ƙasa, amma suka kawo mutane suka tsaya musu a matsayin shaida aka musu rijista. Shin haka doka ta ce ayo irin waɗannan mutane rijista kuma mutane masu yawa haka?
A to ita doka kamar yadda na ce ma ta ce sai in kana da takardar da za ta nuna za a tabbata kai ne, sannan ɗaya kaka iya zaɓe. Da wagga matsalar ta faru an ka ga ai akwai mutane sun yi miliyan guda ko sun kai miliyan guda da rabi kamar yadda ake cewa, waɗanda in an ka tsaye da doka a bisa kan wannan yankin ba za su iya zaɓe ba saboda ba za su iya nuna takardar da ta tabbata su ne ba. Sai an gwamnati ta tambayi sai Sani da ta ga wannan matsalar ta faru ta mai da wato magana wajen gwamnati, ita ko gwamnati sai ta mai da magana wajen kotu wadda ake ce ma Conseil d'Etat, ta ce tana son ta ba ta ra'ayi bisa kan wancin ana iya zaɓe bisa kan mutum da shaida. Sai wannan kotun ta ce ta ba da ra'ayi ta ce lalle wato hukumar majalisa ta yi mantuwa ne da wato ba da bayani bisa kan zaɓe bisa kan shaidu, tana yiwa a yi shi.
Akwai doka wacce ta yadda da haka? Idan akwai doka ta yadda da haka, me zai sa waɗanda aka amince wa su yi wannan zaɓe gwamnati ba za ta ce mu muka yi muku dama ku yi zaɓe ba saboda haka dukansu su zaɓe gwamnati?
A'a, gwamnati ba ta iya faɗin haka nan saboda hanyoyin zaɓe hanyoyi ne waɗanda ya kamata sai dokar da majalisa ta yanke ta aje, don majalisa dokoki ita ce adda hanya ta wato ta shunhuda doka ta ce wa na yi mantuwa bisa kan fanni kaza zaben shaidu, yanzu zan zowa in yi zaman taron da za ni kawo bayani bisa kan wannan mantuwar da na yi.
Perfecto.
Me hana an kai haka nankin?
Yawwa.
Me hana an kai haka nankin?
To, saura kwana hudu a yi zaɓe har yanzu ba a yi wannan zama ba, kana ji za a yi wannan zama?
Ba za a yi wannan zama ba saboda kaga an ka ce za a yi wannan zama can dokar sai dai yawo ECOWAS kenan. Ta nuna cewa duk in za a ma dokar zaɓe kwaskwarima cikin wata shida da sun kai saura kamar a yi zaɓe, ya kamata ya zamanto kwaskwarima ce wadda duka ɓangare biyu na adawa ɗaya na abin da sun yarda da shi.
To,
ɓangare biyu na siyasa sun yarda da shi.
To,
ina ji siko bisa ga wannan kin wato wannan jituwar ba za ta samuwa ba, shi yasa ba ka zan san a ce a kiran yau majalisa ba kai zaman taronta.
To, yanzu ganin tunda babu wannan doka, ina mafita game da wannan matsala? Su a ɓangare guda ƴan hamayya suna kukan cewa waɗannan mutane masu yawa haka hanya ce ta yin maguɗi. Ita ko gwamnati tana cewa a'a ba haka maganar take ba, ita hukumar zaɓe kuma tana nuna kamar ta goyi bayan a yi wannan zaɓe.
Cikin halin da ake yanzu wato ga kowa ya kamata shi kashe kunne saboda rar da za a fara zaɓe, in dai hawan ga zaman da ake ciki ya kai har da an kai zaɓe ba samu wato ba walwala wannan rikici ba. Rar da za a zaɓe za a samu wa'anda za su zuwa ba su da karfi. Su ɗan adawa sun ce ba su yarda ba, can hukumar zaɓe ta ce za a zartar da wannan za a tafiyar da wannan aiki cikin babu karti. Daga kakane za a yi wannan sai da zaɓe ne za a sanin ko za ta walwalewa.
To, Farfesa Jibril a barshi sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaske. Kafin mu sallama ban sani ba, kana da wani ƙarin bayani da kake so ka yi mana dangane da wannan al'amari?
Ƙarin bayanin da zan yi shi ne ni sai in ce ya kamata a yi Allah wadda da cikin halin da ƙasashenmu suke zamanin ciki a ce bayan an samu mulki shekara 57 a ce har yanzu a ce kamar ƙasar Nijar kamar Waga a ce ƙasa kamar wannan bayan ta samu mulkin kanta tun shekara 57 har yanzu galibi ɗan ƙasanta ba su iya tabbata su ne. Kaga wannan ya zama wato an yi zaman kara zuba ne kenan zance.
Ganin kwanaki kacar suka rage kamun wannan zaɓe, na tambayi Malam Dalladi Abdullahi masanin ilmin taurari ko ta ina taurarin suka karkata dangane da wannan zaɓe na Nijar?
Da alama da ita jam'iyya ne shi za ta iya ɗorewa.
To.
Za ta iya tabbata, amma dai za ta wujijjiga.
Na'am.
Za ta wujijjiga saboda suna fama da matsala ta ekonomi gaskiya. Matsalar kuɗi yana taɓa su, kuma abin da ya tabbata ce ubai ta ga ta yi zolbin kenan. To, wannan shi zai janye musu abubuwa, amma da alama dai zai ɗan amfani da kuɗi shi ita gwamnati ne ce.
To.
Za ta yi amfani da kuɗi sosai, kuma wannan shi zai janye musu ta samun alamar nasara gaskiya.
To. Masaro iya abinda kuma ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Suleiman Mumuni Barma da Farfesa Jibril Abarshi na jami'ar Yamai da Malam Dalladi Abdullahi da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, anan ne ta haɓo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.